وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسادوا رانر أشرين دتكوز دواتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دري حدود دتلاتين دبير كما أشرين دبير ga watan bakwai shekara ta 2014 ta miladiya kuma ranar da insha Allah zamu saukar karatun mu na tafsirin alqur'ani a cikin watan ramadan mai girma na wannan shekara 1435 ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yau zamu kokarin karanta tambayoyi da dan dama insha Allah cikin wanda suka saukaka sannan mu tashi aya ta 34 a cikin suratu Yunus zuwa inda zamu tsaya insha Allah wannan shekara shine fadin Allah ta'ala wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وتؤية كأربعين دبير إن شاء الله أكافون مفارة تنبير أكوي تكدادا أكا تورو دشاورا وجتكي تنادا كيو وريد جسكي شيني شوا دوبا دا حالن ينايم حالن يوقوا وقن دياكي ya wato ya dawo da su daga Afrika ta tsakiya wanda muka tara musu taimako aka je aka raba musu an tura ai ko kwana biyu da ya wuce mun tara taimako ga ƴan uwa waɗanda suke suna da yawan gaske a unguwanni daban-daban a cikin wannan gari namu na Kano Allah ya jira bashi kariya da tsari an kawo wannan shawara wacce take kyakkyawa shine za a mutane da suke fitar da zakatul fitr za su iya kawowa wannan masallacin da zummar a isar da zakar fitr kansu zuwa ga waɗannan mabukata waɗanda yake sun zo ba su da mazauni ba su da abin da za su ci ba su da sana'a saboda haka in Allah ya yarda mu kuma wannan cibiya ta Al-Furqan insha Allah za ta dauki nauyin sadar da zakar fitr da kai din zuwa gare su amma da sharadin cewar za a gama karbar zakar fitr da kai zuwa sallar isha ta daren sallah bayan sallar isha ta daren sallah ba za mu iya karba ba duk wanda yazo da zakar fitr da kansa ga mutanen Africa Central Africa to sai dai a ce shi ya je ya ko ya kai musu ko kuma ya kai ma wani saboda iya lokacin ne za mu iya kaiwa ya zuwa gare su amma bayan sallar isha ba za mu iya karba ba saboda gudun kada a karba a kasa kai musu kafin zuwa sallah duk da yake mu wakilci ne in aka bamu kai da ka bamu ka sauke nauyinka in ya so daga baya a bil wakala zakar ta yi ko da mun karba da safe indai mun karba da safe din mu wakilai ne gare su zakar ta yi hatta su ma gare su ko bata kai gare su ba lokacin to karban wakili karban mu wakil ne saboda haka mun karbi wakilcin amma saboda saukin yadda zamu iya gudanarwa wannan ba wai hukunci ne na shari'a ba cewar bayan sallar isha ba sai ba hukunci ne na wakala na wakilcin da muka karba mun tsaye da shi zuwa lokacin saboda haka wanda suke son su bada zakar fitr da kai za su iya kawowa ba a bada kima kamar yadda kuka sani kuma ko shi ana bayani ba a bada kima wajen zakar fitr da kai ba za ka ce mu goma ne ba kuma a sa'i 40 a sa'i goma gashi zai ci wato kamar alal misali a ce sa'i goma shine abuhu ɗaya da rabi alal misali sai ka ce to kuɗin buhu ɗaya da rabi naira 15,000 gashi ita ce zakatun da kaina ba a karɓan kima ba a bada ita sabani mazhabar Imam Abu Hanifa dole sai dai abincin zaka kawo to saboda haka muna za a iya bada wannan abincin ko ga ladan malam Ishaq ko ga masu gadi ko kuma a kawo shi cikin office zuwa ofishin masu kula da wato harkokin jin dadin al'umma ofishin malam Nura Sani Abdullahi kuma kamar yadda muka ce tun daga gobe za a iya fada fitar da zakatun da kai insha Allah na to na'am bai magana inda za a same su ba suwa ai an san inda suke ko idan mutum zai kai to wannan sai dai shi ma ibadar sa ce sai ya bincike ya samu su ibadar sa ce ma za mu iya yin wannan bincike ba don da mu ga mu sai shi ma ya wannan bincike ita ma ibadar sa ce amma akwai wakilan su ne wanda yake mun san su suna zuwa dan wajen to ta hanyar wakilan za mu isar musu amma wanda shi zai je da kansa to sai ya kokari ya bincika ya gano inda suke wannan ne ce dan Allah ya fadakarwa akan sujjadar tilawa akwai mutane da yawa ba san addu'ar da ake yi ba idan liman ya yi sujjada cikin sallah mun bayyana addu'ar da ake ta sujudu tilawa idan mutum bai iya wannan addu'ar ba tana cikin hisnul muslim littafi ne da ya kamata kowa a ce ya mallake shi idan bai iya ba ko bai haddace ba in yayi subhana rabbiyal a'la ta wadatar ko ɗaya daga cikin azkar na sujjadar sallah tunda sujjada ce daga cikin sujjada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da wannan ij'aluha fi sujudikum to sai kuma wannan bayan addu'a da yayi Allah madaukakin sarki ya amsa addu'a sa yace tambaya yake yi yace shi dan kasuwa ne yana da shago nasa na kansa yace to wani lokaci customer yakan zo neman wani kayan alhali kuni kuma ba ni da wannan kayan sai na je na dauko masa a gurin wani aboki na abokin sana'ar mu na sayar masa to hakan ya halatta ko kuma hakan shine kai nayi mun shayin magana akan wannan akwai tafsil a ciki abin da yake shine al'aula mutun yayi shine yace ba ni da shi amma bari a ka wakilta ni inje in kawo maka shi saboda haka in yaje ya kawo a matsayin wakili ne idan ya sayar ya karbi wani abu ya ci ribar wani abu akan wannan ya ci ribar ne akan matsayin wakala saboda haka ya bayyana shine yafi sannan yace wani bawan Allah ne ya sami ya same ni Allah ku in mutum ya ka rubuta wasiƙa ya rubuta tambaya saboda muna yin bayani ne cikin jama'a ya kokari ya sake kafin ya turo ya kokari ya sake karantawa ya ganin ya karanta daidai ne dan idan akwai kuskure dan akwai abin nan akwai dan cin rai kana kokarin karanta abu baka gane shi ba wani bawan Allah ne ya same ni yake faɗa min cewa a cikin sunayen Allah babu ar-rashid to ni kuma na san cewa a cikin sunayen Allah 99 da muka fi sani akwai ar-rashid to na samu wani malami na tambaye shi sai ya ce min dama a sunayen Ubangiji madaukakin sarki akwai wayanda aka ce babu su a cikin amma shi bai sani ba shine yace in je ƙara tambaya wannan waɗannan sunaye guda 99 wanda ake cewa sunaye asma'ullahil husna ambaton su yazo a cikin sunan Tirmidhi wanda yake hadisin bai inganta ba amma yawan su suna da shahidi a cikin sunayen Allah wanda suka zo a cikin Al-Qur'ani da Sunna to daga cikin wanda ake tawakkufi akan su akwai shi wannan suna Ar-Rashid As-Saburur Rashid kamar yanda yazo a cikin tartibin nasu to saboda wato Ar-Rashid shine wanda ya samu wato cikar shari'a bayan da bashi da ita to kuma a zahiri baya inganta a sifanta Allah da wannan sifa kuma in banda a wannan hadith din ban san wani lafazi na alqur'ani ko sunna da sifanta Allah da wannan sifa ba dan ka yin tawakkufi akan wannan shine yafi wallahi ta'ala a'lam na kasance ina bin wani liman sallah amma karshen karatun sa na fatiha sai ya ce walar rali a maimakon dhalin to shin wannan malam ba zai shafi sallar mu ba in yayi kokarin sani bai iya ba to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai kokari a cigaba da koya masa har ya zo ya iya amma a sharadin ingancin sallah ingancin karatun fatiha saboda fatiha rukuni ce dan haka wajibi ne limamai su inganta karatun fatiha su kuma daga cikin inganta karatun fatiha shine samun makharijul huruf daidai gurgudu sai idan mutum yayi bakin kokarin sa ya kasa to shine babu laifi za a iya sallah a bayan sa idan akwai wanda ya iya to shine aula zai zama to makruhi ne ai sallah a bayan sa in ko babu wanda ya iya duk haka suke to wannan ba yadda za a yi sai ai sallah a bayan sa haka har a samu waɗanda suka iya amma yanzu yanda aka iya karatu a gaskiya irin waɗannan limamai din ya kamata in ba su ya kamata su inganta karatun su in ba haka ba ko gaskiya ba zai inganta ai sallah a bayan su ba bayan akwai waɗanda yake sun iya kuma akwai kuma karatu din mai saukin samu ne za a iya koyan sa ya halatta idan aka yi sallah yau washe gari mutum ya fara sita shawwal ya halatta inda nabran da ba a azumi na nafila shine ranar sallah amma bayan sallah ko da kwana ɗaya ne ana iya yi sannan game da addu'a da ake bawa mutane amma sai a ce sai sun yi adadi kaza kamar a ce kai 1111 shin yin hakan ya halatta ko bai halatta ba gaskiya babu dalili akan wannan adadin kuma yawan adadin da ake sanyawa ana gina shi ne akan ilimi wanda ba shi da asali a cikin alkitabu was sunna hisabul huruf lisabul harufa kamar a ce hasbunallahu wa ni'mal wakil adadin can aka yi lissafin waɗannan harufan 450 saboda haka idan za a yi ta sau 450 ko abinda ake ninkawa na 450 din a ce sau 450 sau 10 ko sau 450 sau 7 ko sau 3 ko makamantan wannan duk ba shi da asali ko bai halatta a dogara akan wannan adadin ba kamar ana ganin kan cewa sai adadin shine yake da tasiri akan karban addu'a bayan kuma mun san Allah madaukakin sarki ya ce lan yanalu Allah al-humuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wajen yanka ba jinin ne yake kaiwa ga Allah ba namun bane tsoron Allah da ke cikin zuci saboda haka abin da ke cikin zuciyarka na tsoron Allah shine Allah yake dubawa ya biya maka bukatarka amma ba wai wani adadi ba wanda shine Allah zai duba kamar kace kenan wannan adadin shine yake da tasiri ba nufin Allah ba wanda yake fa wannan kuskure ne idan kuma kace Allah yana yin abu yayin da adadin ya tabbata yayin wato Allah yana ba wai shi adadin ne yake da tasiri ba a'a amma wato hukuncin Allah ya gudana ga cewa Allah zai yi abun idan aka samu wannan adadin to ka kira mu Allah kariya dan ka faɗa abu ka dangana shi ga wato yadda Allah yake gudanar da al'amuransa wanda yake kuma ba a sanin wannan sai ta alqur'ani ko sunna bayani bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba asalin wannan fa yahudawa ne ilimin yahudawa ne ba ilimin musulunci bane lokacin da aka saukar da alif lam mim sai suka yi lissafi suka ce alif ga adadinsa lam ga adadinsa mim ga adadinsa to shikenan bayanin mulkin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa adadin waɗannan shekarun ne da aka saukar da alif lam mim sad aka ƙara sad sai suka ce to an ƙara masa ga iya adadin da aka saukar da kaf ha ya ayin sad to wannan kuma fa mun kasa ganewa me ake nufi amma ba a taba samun annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la'akari da wannan adadin ba abubuwan da ya bayar na adadi shine adadi 7 kamar idan mutum yana jin zafi ya sanya hannunsa a inda yake masa ciwo yayi bismillah sau 3 yace a'udhu bi izzatillahi wa bi qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir sau 7 da kuma kamar hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sau 7 da safe sau 7 da daddare la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 makamantan wannan amma ba abin da ya nuna daga adadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar an rataye wannan adadin da adadin harufa an rataye adadin da jumlar lissafin harufa domin ilimi ne wanda yake ba na annabci ba
ilimin Yahudawa ne, su ma kuma Yahudawa ba daga annabawansu suka samu ba, abu ne wanda suka same shi daga sauran al'umomi mushrikai da suka yi hulɗa tare da su, har suka shigar da shi cikin rayuwarsu. Saboda haka bai halatta mutum ya dogara da wannan adabi ba, bai halatta ba ko kaɗan mutum ya dogara da wannan adabi ba. Ina sauran tambayoyi? Ina tambayoyi da aka bani daga farko? Wannan yake ai mai itikafi tambihi, to itikafi ya zo karshe cewa a kyau dan gaba dai wai sukan tsara wajen zama na jikin bango tare kuma da tafiya gaba, wato sukan tara kayayyaki na shimfiɗa kamar za su zauna amma sai su bar wurin don samun gaba, wato sun aje wancan wajen kenan, sun aje wancan, sun yi haji, sun tsara wancan wajen sannan su taho gaba zo su in suka bar wannan wajen suka zo suka shiga sahu, shikenan sun canza waje, sun samu wani waje daban. Saboda haka idan sun bar wannan wajen, kayan da suka sanya ba shi da mahalli, sai a kawar da shi ayi sallah, wanda kuma ya kawar da shi shine aula da wannan wajen. To sannan a maganar da ake jiya ta aure, da aka ce Allah ya bawa kowa ta gari, mace ko namiji, a sannan yace to kowannen su yana samu, sai dai yana cewa ne sai ya darje ne, to shin ya yana son nasiha akan haka, sai sauran ban gane ba, in yana cewa wai sai ya darje ne, to wannan kuma ruwan ido ne yake yi. Kowa sai ya yi ruwan ido, ce sai ya darje. To eh, a ce ai nasiha. To wato akwai abu dai na al'ada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana auren mace dan dukiyarta, dan asalinta, dan addininta, dan kyanta. Wannan ɗabi'a ce ta mutane, haka suke. Wani duk addinin sai ya ce a'a shi sai ya samu mai kyau. To yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai dai ka nemi mai addini. In ka samu mai addini shikenan, kada kai ruwan ido. Ta yiwu ka samu mai kyau, fitinar ka ta zo a cikin kyan nata, a cikin kyan za ka samu fitinar, saboda tana ganin ita kyakkyawa ce, shi ke nan kuma kullum ka haɗu da wulaƙanci, ce kai inda ba dan agwama kamata ta auri kamar ka, ka hana ka bacci, ka kwana ba ka bacci, ba bacci ba sallah, kai ba kai bacci ba, kai ba kai sallah ba, saboda baƙin ciki. Saboda haka mutum mu ɗauki nasihar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai mu huta da wulaƙanci. Akwai abokan kasuwanci na da zai yi aure, za su yi ɗaurin auren su ranar Asabar a coci, wato ba musulmi bane, sannan kuma za a yi reception ranar Lahadi a wani ɗakin taro, kuma ya gayyace ni, shin ya halatta na halarci wannan reception, kasancewar ta ba a coci bane, ba a coci za a yi ba, kuma gashi Kirista ne, yana daga in abin nan kuna hulɗa tare da shi, Allah ya ce wa sahibi bil jam, aboki wanda yake a kwibinka, shi ma yana da wanda za a yi masa ihsani, to ko ba musulmi bane, yana daga cikin ka kyautata masa, za ka kyautata masa matsawar kyautatawar bata kunshi saban Allah ba. To kamar reception wanda yake ba zuwa a coci bane, babu laifi idan ka je, amma wanda yake za a je a yi a coci, ɗaurin aure ko wani abu da za a je a yi a coci, bai halatta ba. Wannan malamai da dama sun yi fatawa akan wannan, bai halatta a shiga cikin bautar su ba, a cikin wajen bautar su ba, domin yin wani abu wanda yake za su yi na harkar rayuwarsu ko na harkar ibadar su, bai halatta ba. In akwai munkar, to shine in akwai munkarat, akwai ikhtilafi da mata da sarayci da sauransu, sahabbai sun kasance suna ƙaurace ma kiran cin abinci da aka yi wanda yake akwai saban Allah a wajen, to sai mutum ya ƙaurace masa saboda wannan. Amma idan abu ne wanda yake an yi kawai za a ci abinci a tafi, babu wani abu na munkara, babu laifi. na samu kaina a cikin halin jarabawa wanda a kwanan nan na rasa aikin da nake yi to gashi kuma lokacin zakar fitar kai ta zo in Allah ya kai mu kuma wallahi bani da abin da zan fitar ƴaƴana bakwai amma ina da gida babba da abin hawa kuma in ka ganni wanda zai ce ba wanda zai ce bani da shi to ya zan yi ba ka da shi saboda haka ba za ka fitar da zakar fitar da kai ba sai ka jira har sai Allah ya baka kuma Allah madaukakin sarki ya yaye maka wannan hali kuma irin waɗannan wanda suke cikin halin nan sune wanda ake nema dan a kyautata musu wanda yake shi baya tambaya kuma ba a gane shi ballantana a gane mabukaci ne sune waɗanda suka cancanci a basu kuma in an san su sune ake nema a isar da bukatar su ga masu taimakawa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ishfa'u tu'jaru ku zo ku nemi ne ayi alfarma sai a ba ku lada shine ake roko daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al lana mafatih alkhair maghaliq ash-shar ka sanya mu mabudan alkhairi marfan sharri to ka zamanto mai haka mai gano irin waɗannan dan ka sanar ga isar da bukatun su ga masu neman masu wannan bukatar su sanar ka zamanto mabudan alkhairi saboda haka kai kuma ka ci gaba da wato kanewa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wanda duk ya nemi kanewa Allah zai bashi kanewa Allah zai baka wadata Allah yayi mana halin tsanani ya kawo mana sauki daga gare shi na'am bata faduwa zakar fitar da kai bata faduwa sai dai da mutuwa da kuma rashi wanda yake ba a kauna za a samu idan mutum bashi da shi to tana nan bashi a kansa sai ya lissafi shekara kaza ban samu halin fitar da zakar fitar da kai ba duk ran da Allah ya baka sai ka fitar da ita idan kuma har ajali yayi halinsa shikenan ta fadu daga kan mutum amma haƙƙi ne wanda yake akan rai saboda ita ba akan dukiya take ba bambancin da zakar wajibi kenan zakar wajibi akan dukiya take ita ko zakar fitar da kai akan rai take matsawar kana da rai haƙƙin yana nan ka gane bambancin guda biyu matsawar kana da rai haƙƙin yana nan saboda haka daga sai dai tana da sharadinta shine kana da dukiya amma sababinta ka zamanto kana nan da rai shine akwai bambanci tsakanin as-sabab wa shar a cikin usulul fiqh sababi daga sababin ya rataya to dole zaka yi sai dai idan sharadi zai iya wato sanya ka wajibin ba zai rataya ba ka fitar da shi sai idan sharadin ya cika to daga zaran sharadin ya cika ko da daga baya ne zai zamanto ana binka daga lokacin da mutum ya samu zai iya ko yaushe ya samu wadata sai ya biya ai bashi ne da ya riga da sababin sa ya riga ya gabata saboda haka ko yaushe ya samu ba zai jira sai wani azumin ya zo ba sai ya double na zakar fitar da kai daga lokacin zai bayar da ita na'am sai aka yi rashi to ai shine wanda haƙƙi yake a kansu zai bayar su zai bayar waɗansu sun rasu shine waɗanda suka rasu to zakar da ta hau kansa yayin da suke da rai ita ake bin sa bashi a kai ta akwai na yi kuskure wajen bayarwa zai jira wata shekara ne lokacin fidda kai din tunda ita zakar fidda kai tana da lokacin ta kafin sallar idi kuma tana da hikimar ta shine a wadatar da mabukata daga yin tambaya ranar idi saboda haka sai ya jira wata shekara ta zo sai ya fitar da ita tare da ta wannan shekara mahaifiyata ce ba ta da lafiya wajen shekara 20 aljanu suka haukata ta amma daga shekara 3 zuwa yanzu sun takura mata an yi mata ruqya ta fi a kirga amma idan wasu sun tafi wasu sai su ki tafiya kuma tana yin addu'o'i daidai gwargwado saboda haka dan Allah nake so a taya mu da addu'a Allah ya ba ta lafiya da sauran marasa lafiya baki daya muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayensa masu daukan kyawawa da sifofinsa masu daukaka da yayi ma wannan baiwar Allah rashin lafiyarta Allah ya raba ta da waɗannan azzalumai da suke cutarta Allah kuma ya bamu lafiya baki daya wanda duk basu da lafiya Allah ya basu lafiya wanda suke cikin tsanani Allah ya basu sauki wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sorry na baka da hagu ji haguri na baka da hagu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu qul illahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu fa'anna
Allah yace kul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu cene ga ga musu ya rasulullah hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu daga cikin ababan tarayyan naku akwai wanda yake yake fara halitta sannan ya mayar da halittar to menene jawabin ba za su iya bada jawabi ba saboda ba su imani da dawowa da halitta ba to kai ka ba su jawabin ya rasulullah kace قل الله يبدا الخلق ثم يعيده شيني الله شيني yake fara halitta sannan ya mayar da halitta fa annatu ufakun to tayaya ake kawar da tunaninku ga barin wato bauta masa bayan gashi dalili ya bayyana wannan komawa ne ga tabbatar da tauhidi kamar yanda muka Allah madaukakin sarki bayan ya tabbatar musu ya tabbatar da tashin alkiyama da halin jinsin mutane masu insani da masu mugustawa masu mugustawa to sai kuma Allah ya so makawo dalilan tauhidi qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar to sannan wannan ci gaba ne da kawo dalilan tauhidi wannan kafa hujja ne da dalilin wato sifar Allah ta rububiyya wanda ta wato sifar halitta domin wannan sifa ce ta rububiyya ba wanda yake halitta in ba Allah ba ba wanda yake halitta in ba Allah ba hatta su mushrikai sun san cewar gumakan su ba sa halitta wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah dukkanin su sun san sifar halitta sifa ce wanda take Allah ya kade ta da ita to sai aka ce shine yake wane ne daga cikin shuraka wadanku akwai wanda yake fara halitta kuma sannan ya mayar da ita to su suna inkarin cewa Allah yana mayar da halitta tasu cewa Allah zai mayar da su bayan sun mutu amma ba sa inkarin cewa Allah yana mayar da halitta ya rayar da kasa bayan ta mutu wajen tsirrai sun san cewar Allah ne yake dawo da halittar tsirrai bayan sun tafi tunda idan aka idan damuna ta zo aka samu yabanya kasa ta yi ni'ima ta rayu daga zarar lokacin girbi yayi bazara ta zo kuma sai ta kekashe rani ya zo ta zamanto tamkar ba ta taba yin wannan koren ba ana yin ruwan sama sai ka ga halitta sai ka ga rayuwarta ta dawo wannan misali ne a cikin rayuwa na dawowar halitta bayan mutuwarta to sun san kuma wannan abun ba guma kansu ne suke ba Allah ne yake yi to amma saboda idan suka wannan tambayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu idan suka amsa ta zai zamanto sun tabbatar da cewa kenan za a dawo da su bayan mutuwar su gashi ko shi wannan shine babban musun da suke man yuhyil idama wa hiya ramim waye zai rayar da kasusuwa bayan sun rijidige sun zamanto turbaya abinda suke inkari kenan to nan kuma Allah ya ce musu kace ai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni musu waye ke rayu yake fara halitta kuma ya dawo da ita to za su shiru domin ba za su bada jawabi ba bayan kuma jawabin bil mujib cewa daga cikin gumakan su ai jawabin bil inkar da inkari ne wato babu daga cikin gumakan su wanda yake fara halitta sannan ya dawo da ita to sai Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu hakikatan wanda yake fara halitta sannan ya dawo da ita shine Allah kamar yanda yake fara halittar kasa sannan ya dawo da ita ta hanyar tsirrai haka zalika shine ya fara halittar mutane kuma shine zai dawo da halittar su to dan ku in ku haka ne cewar Allah da yake da ya kade ta da wannan sifa ya da bashi da abokin tarayya a wannan to dan me za ku sa masa abokin tarayya a cikin bautar sa in har kun yi haka ta yaya ake kawar da ku daga gaskiya domin wato annatu ufakun ai annatu qulabuna wa tusrafuna anil haq ta yaya ake kawar da ku a juyar da tunaninku daga abin da yake shine gaskiya na'am
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق
قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق شيني daga cikin ababan tarayyan naku akwai wanda yake shiryarwa ya zuwa ga gaskiya kulillahu yahdi lil haq shine Allah shine mai shiryarwa ya zuwa ga gaskiya afa man yahdi ila al haqq ahqu an yuttaba to wanda yake shiryarwa ya zuwa ga gaskiya shine yafi cancantar abishi amma la yahdi illa an yuhda koko wanda shi kansa baya iya shiryuwa illa an yuhda sai an shiryar da shi shine yafi cancanta a bishi fa malakum kayfa tahkumun to me gare ku me ya same ku kayfa tahkumun taya kuke hukunci wani irin hukunci ne wannan naku idan sun yi sun ibada jawabi cewa babu daga cikin gumakan su da yake fara halitta sannan ya shiryar sannan ya dawo da ita to daga cikin sai mataki na biyu na hujja to daga cikin guma ku aka ce ce ne musu ya rasulullah wata mataki na biyu na muhawara ka ce musu wane ne daga cikin guma kan ku wanda yake shiryarwa ya zuwa ga gaskiya ku lura da uslubin qur'ani uslubin tambaya da jawabi shi yasa wato hatta a cikin uslubin ilimi ake su'al wa jawab yanzu ko naji har an university sun koma question and answer da mu inda muka san ana yin question tambaya da jawabi a primary ake yi dan shine yafi sauki yara su haddace amma saboda ilimi ya koma baya yanzu hatta wato hatta hand out sai ga hand out question and answer ake yi ko aje a dauko first question paper a amsa hatta littafai yanzu ake yi ake sayarwa na first question paper saboda kasan ilimi ya lalace domin tunanin mutane kawai a ci jarabawa ba a sami ilimin ba to yayin da ilimi yake a mataki na farko uslubin su'al wa jawab yana daga cikin abin da yake saurin a gane shi to shi yasa Allah ya dauki wannan uslubin tare da su saboda yana daga cikin abin da yake saurin sanya mutum ya rike ilimi ya rike dan za a yi maka tambaya a baka amsa saboda haka wannan zai sa ka san daidai din kuma baka ka san shi a daidai ba a bisa kuskure ba to shine aka bi da su wannan uslubin Allah ta'ala ya ce a wannan mataki na biyu daga cikace musu daga cikin gumakan naku ababan abinda kuke tare hada su da Allah a cikin bauta akwai wanda yake shiryawa ya zuwa ga gaskiya saboda sun san ba sa magana ba sa ji ba sa fahimta ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yubni anka shay'a ya babana me yasa kake bauta ma wanda yake baya ji baya gani baya wadatar da kai komai wa in tad'uuhum ila al-huda la yasma'u in kun kira su zuwa ga shari'a ba sa ji to saboda haka yaushe za su iya shiryar da kai zuwa ga gaskiya to sai Allah ya ce kace Allah shine yake shiryarwa ya zuwa ga gaskiya Allah shine yake shiryarwa ya zuwa ga gaskiya alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada shine ya halitta yayi halitta kuma ya daidaita halittar ya auna ya kaddara sannan ya shiryar zuwa ga kaddarawa kowa Allah ya bashi irin dabi'arsa gudan zuma ana haihuwarsa shikenan sai ya je ya nemi inda fure yake sai ya ta yin zuma Allah ya shirya da shi zuwa ga wannan ba zai taba sabawa daga wannan ba kamar yaro ana haihuwarsa ana sa masa nono sai ya fara tsotsa Allah ya shirya da shi zuwa ga wannan Allah ya shirya da komai zuwa ga tsarinsa shiriyar iri biyu ce akwai wannan shiriya ta tilas kowa Allah ya sanya shi akan tabi'arsa shine malaman kimiyya nan za su ce ai akwai jins kowa jin dinsa shine ke sa shi dole wannan dabi'ar shi ake kaiwa daga uwa zuwa daga iyaye zuwa yaya sai su zamanto an tilasta su dole sai sun yi wannan shine shiryarwar da Allah ya yi zuwa ga wannan gaskiya akwai kuma shiryarwa ya zuwa ga abin da kake da zabi shine wanda yake banta da mutane suna da zabi ko su yi daidai ko kada su yi daidai to shi ma sai ya nuna musu daidai ya shiryar da su zuwa ga daidai din ta hanyar ya nuna musu ga daidai ya san daidai din to su kuma fa sun san daidan gaskiyar ma ba su san ta ba ballanta na su shiryar da zuwa gare ta to shine sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu Allah shine yake shiryarwa zuwa ga gaskiya da dukkan nau'in guda biyu to sai ya ce to afaman yahdi ila alhaq wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya shi yafi cancantar a shirye a bishi wato Allah shine yafi cancantar a bishi ko ka gumaka wanda yake su ba sa shiryarwa ba ma sa shiryuwa amma la yahdi yahdi dinnan ita ce kira'ar hafs an asim kira'an nafi da kisa'i da ibn kathir da hamza shine amma la yahdi dukkanin su salo biyu ne na kira'ar lafazi guda daya yahtadi ai ma'ana ya shiryu wanda baya shiryuwa sai an shiryar da shi shi akan kansa ba shiryayye bane sai dai idan an sanya shi akan shirya wato zombi ne sai ka sa shi a haka kace ka tafi a miƙe to sai ya tafi a miƙe in ko baka sa shi ba zai iya shiryuwa ba to haka ababan tarayyan suke ya hatadi dinnan a kira'ar hafs sai aka wato a ta dinnan sai aka yi idganin ta cikin dal aka dauko wasalin dal din na yahtadi aka mayar da shi zuwa kan ha din sai aka ce yahidi maimakon a ce yahtadi aka ce yahidi aka shigar da ta aka mayar da ita dal sannan aka idganin ta cikin dal sai ya zamanto dal guda biyu shine ya zamanto yahidi a kira'an nafi'u da jumhur kuma wato ita ta din ta yahtadi fatahata sai aka mayar da ita kan ha sai ya zamanto yaha sannan wannan ta din kuma da ta zamanto mai sukuni sai aka shigar da ita cikin dal din yahtadi sai aka yi mata shadda sai ta zamanto yahaddi duk dai kalma ce guda daya yahtadi amma salon kira'a ne wanda yake yana daga cikin wato lafazi salon kira'a na larabawa wanda qur'ani yazo da yaran su maimakon a ce yahtadi sai aka ce yahiddi ko aka ce yahaddi wato wanda yake baya shiryuwa sai an shiryar da shi shi su ne sifar gumakan su kenan wanda ke shiryarwa zuwa ga gaskiya shi ne sifar Allah to Allah shi ne ya fi cancanta a bishi ko kuwa ababan tarayya shi ne sai Allah ta'ala ya ce famalakum to me ke gare ku kuke bin waɗannan waɗanda suke gumaka ne ba sa shiryarwa zuwa ga gaskiya ba ma sa shiryuwa sai dai idan an sanya su akan hanya aka ce ku bi ta kaifa tahkumun ta yaya kuke yin hukunci wato ma'ana hukuncinsu batacce ne wannan yana daga cikin wato nuna rashin hankalin mushrikai akan shirka rashin hankalin mushrikai akan shirka babu wato mara hankali mara kan gado irin mushriki dan bori domin dabba ma ta fi shi saboda tunaninsa ma'akusi ne a karkace yake sai kai mamaki irin wa'annan mushrikan yanda ma suke zuwa ce za su karanta ilimi har shi wani ba a cikin ilimi to amma saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya sanya asbab ga komai saboda haka sai ya kyale su tunda sun bi hanyar samun abun kuma Allah ya hukunta cewa wannan ita ce hanyar sai ya ba su amma an banda haka wato irin mushrikai irin ɗan Hindu sai kai mamakin ma wace irin kwakwalwa gare su mutanen da ba abinda ba sa bauta masu bauta ma saniya hatta a cikin su akwai masu bauta ma farjin mace to shi yasa alqur'ani cike yake da irin wannan to shi yasa mushrikai ba sa san alqur'ani sai su ce ka zo da wani alqur'ani saboda dan me kake ake wasa da hankalin mu saboda Allah ya ce famalakum kaifa tahkumu ta ya kuke hukunci saboda wautar a bayyana take ga dukkan mai hankali in yayi dan tunani ko da dan kankanin tunani ne sannan Allah ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna, to da yawan su ba kun ba wani abu suke bi ba face zato, wato zato suke bi a abinda ake ce ma zato shine abinda yake aka kintashe shi aka fade shi ba tare da wani burhani ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dhanna akdabul hadith, zato shine mafi ƙaryar zance. Kuma Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu jitanibu katiran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithm, ku rabu da yawa daga cikin zato, wani sashin zato ƙarya wato laifi ne. Zato a cikin alqur'ani yazo da ma'anar abubuwa guda uku, yazo da ma'anar yaqini, ilimi wanda yake na yaqini, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un, waɗanda suke sakankancewa, aka ce yadhunnuna nan ba zato suke ba dan ba su imani ne, suna sakankancewa cewa su za su haɗu da Allah, to wannan ita ce abban wadda take zuwa da ma'anar yaqini, kuma ita ce abban din da ake dangantawa ga mushrikai ranar alkiyama, za su sakankance kancewar su masu shiga wuta ne, tana zuwa da ma'anar kuma ƙarya. Shine wannan wanda irin wannan yadda ta zo a wannan ayar wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna, shine ka faɗi ka ɗauki magana ba tare da hujja ba, zato ne kawai, kintata ce, wahani kawai, kai abinda ya zo ranka shi kawai zaka faɗa, to wannan shine addinin mushrikai, wannan zaton shine na addinin mushrikai, abinda suke wato suke wato suke yanka ne kawai suke faɗa ba tare da wani hujja ba, ba tare da wani ilimi ba, ba tare da wani dalili ba. Na uku shine abinda yake zato mafi rinjaye, ma'ana ilimi mafi rinjaye tare da yiwuwar shakka, yiwuwar kuskure a ciki, to shine wanda malamai suke dogaro gare shi na kan cewar Allah ya sanya mu mu aiki da shi wajen tabbatar da shari'a, wajen hukunce-hukunce. Shine wanda Imam Shafi'i yake cewa Allah ya ce idan shaidu guda biyu suka zo suka shaida akan mutum yayi sata, mu yanke masa hannunsa, tare da yiwuwar cewa a cikin shaidar tasu za su yi kuskure ko su yi ƙarya, tunda ba masumai ba ne. Ko zaka ce adali shine wanda ba zai taɓa ƙarya ba, mustahili ne adali ya ƙarya, duk adalcin adali ba zai iya yiwuwa ya ƙarya ba. Waɗansu sun yi shiru suna ganin anya ku haka ne, zai yiwu duk adalcin adali, tunda ba annabi ba ne, ko ba haka ba? Kuma in ma a ce ma ya yi gaskiya, ta yiwu ya yi kuskure, tunda ku zai iya yin kuskure, ya nuna cewa akwai yiwuwar shaidarsa ta zamanto ba daidai ba. Amma kuma Allah ya ce mu yi aiki da ita, da wannan shaidar har ya ce mu yanke ma mutum hannu ko ai masa bulala a taɓa lafiyar jikinsa. Saboda me? Saboda Allah ya sanya mu mu yi aiki da wato adh-dhannur rajih, zato wanda yake mai rinjaye, wato da dukkan alamu akwai rinjayen cewar wannan shaidar daidai ce. Saboda me? Saboda wanda ya bayar da ita adali ne, kuma ya san shaida, kuma bisa al'ada adali baya ƙarya, domin ba mu taɓa jarabarsa da ƙarya ba, domin adali shi ne wanda yake barin kaba'ir, baya ci gaba da aikata sara'ir, kuma yake barin abinda yake ɓata mutuncinsa. Saboda haka waɗannan dalilan sun nuna kan cewa mun assasa hukuncinmu akan dalili, ba kawai akan kintata da faɗa ba tare da hujja ba. To saboda haka wannan shi ne mataki na uku, shari'a ta yi aiki da zannu da ma'anar na farko ta yabe shi, wanda wannan ma'ana ta farko zannu bi ma'anar yaqin, da shi ne ake gina hatta hukunce-hukuncen da suka danganci sha'anin Allah da ranar lahira da annabci da saukar zalzafai da sauran abubuwa na gaibu, sai da yaqin ba da zannu ba. Ma'ana ta biyu kuwa da ma'anar cewa shakka abinda yake bashi da tabbas ba a aiki da shi, kuma baya zuwa sai da ma'anar zargi. Ma'ana ta uku ana aiki da shi wajen hukunce-hukunce na zahiri, banda hukunce-hukunce waɗanda suke banda hukunce-hukunce waɗanda suke na al-aqaid. Al-aqaid sai idan wato al-ilm sai idan ya zamanto ilimi al-munafi wato lishak. Duk da yake wannan akwai matsala ta usul wanda yake na shigo ta, amma ba bigiranta ba ne, na san wata kila waɗansu ɗaliban ilimi za su zo su yi min magana a nan. Almuhim, waɗannan ma'anoni na zan sun zo a cikin alkur'ani guda biyu, muna aiki da su na ukun na ukun shine na tsakiyar ba aiki da su na tsakiyar shine ake ambaton sa anan da Allah ya ce da yawan su ba wani abu suke bi ba face zato wama yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a shi kuma zato baya wadatar baya wadatarwa da komai daga gaskiya wato ba za ka zato ba komai bane akan gaskiya to duk wanda ya bar gaskiya ya bar wahayi to zaka ga bashi da komai bashi da makama in ba zanno ba koyaushe abinda muke gaya ma yara da suke shiga cikin internet yanzu suna nan da yawa wurare da da mutane masu Twitter da a cikin social media pages da da website wanda gaya su guda daya su raba musulmi da imani sanya shakka a cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Al-Qur'ani a cikin samuwar Allah a cikin kadaituwar Allah da sauransu to abinda za ku lura shine dukkanusu in yattabi'una illa dhann zato suke bi kowa da irin zaton sa ba abinda ya abu ɗaya ne ya hada su yaki da addini shine kadai ya hada su anan kawai suka hadu amma akan abinda suke fada duk gaban suke idan aka ƙaryata Allah to sai ne in aka ƙaryata Allah a sallama an ji sun ce babu Allah to sai ne sai ka rasa wane daga ciki zaka bi a cikin su me zaka bi babu abun bi in banda zaton su in banda soyace soyacen ransu to shi yasa Allah ya ce inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a zato baya wadatar da komai daga gaskiya abinda Allah ya faɗa shine gaskiya sabanin sa jizzato ne shi yasa duk suke sassafawa a cikin zaton su kowa akwai abinda ta su zuciyar taraya masa saboda haka kada ku bi zato ku kyale gaskiya kuma nan Allah madaukakin sarki yace wama yattabi'u aktharuhum mafi yawan su domin ishara da kan cewa ba dukkanin su ne ba suka yadda da shirkar akwai wanda suna addinin shirkar ba bisa yadda ba su suna da itikadi sahihi cewa shirkan nan bata ce kuma cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa shine gaskiya abinda suke a kansa zato ne ba gaskiya bane shi yasa Allah ya ce wama yattabi'u aktharuhum dayawan su ba sa bin komai face zato akwai waɗanda suke su ba zaton su sun san cewa akan bata suke to wannan me fa'idar faɗan haka domin ayar alqur'ani ta rankwashi zukatan waɗannan cewa ku farga kun san zato kawai suke bi yawan kun san da yawa duk zato suke bi ku Allah ya baku basira kun gane gaskiya haka za ku ci gaba da bin su a cikin zato ba za ku dawo ku bi annaban Allah ba ku bi gaskiya to wannan wato hanya ce ta yadda waɗannan zukata za su karɓi gaskiya domin an hayyaa su ga karɓar gaskiya saboda sun yi amfani da basira sun yi amfani da hankalinsu ba su bi wannan zaton ba sannan Allah ta'ala ya ce inna allaha alimun bima yaf'alun Allah hakika mai cikakken sani ne da abinda suke aikatawa to daga ciki akwai motsar da waɗanda suke ba zato suke bi ba kan cewa to Allah ya san da abinda ke cikin zukatanmu shi yasa kaga kenan Allah ya ce da yawan su zato suke bi ya san irin mu suna nan wanda ba zato suke bi ba to gashi ya ce ya san abinda muke yi saboda haka wannan sai ya sanya musu imani su koma gare shi su ce Allah mun tuba mun dawo mun bi ka mun yi imani na'am
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
madaukakin sarki ya fara a cikin wannan sura da ambaton gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yazo da shi na alqur'ani da kan kuma cewa alqur'ani wahayi ne daga wajen Allah kuma sannan ya kawo dalilai na tauhidin Allah da kuma dalilai akan cewa shine kadai mai kadaita da rububiyya ya kawo shi da usulubi wanda yake mai saukin fahimta usulubin tambaya da bada jawabi usulubin tabbatarwa usulubi wanda yake mai gwadin magana mai taba zuciya mai girgiza fitra to sai kuma ya koma zuwa ga janibi na ɗayan na tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa alqur'ani wahayi ne da Allah ya masa zuwa ga Allah ya kawo ya shiga wajen kawar da dukkan wani kokonto akan cewar alqur'ani wahayi ne da Allah ta'ala ya saukar da shi Allah ya ce wa ma kana hadhal qur'anu an yuftara min dunillahi wannan alqur'ani ba zai yiwu ba a kirkire shi daga wajen wani Allah ai ba abu ne wanda yake mustahili ba zai yiwu ba ya zamanto wannan alqur'ani kiran ƙarya ne na wani mai kiran ƙarya ya zamanto ba daga Allah yake ba ba zai yiwu ba wato saboda abin da ya kunsa na labarin gaibu da abin da ya kunsa na ilimin mutane da wanda suka gabata da wanda za su zo baya da abin da ya kunsa na tsarin magana na fasaha da babu kamar sa na balaga da babu kamar sa kuma fasahan nan ba ya zo bane wajen bobayi waɗanda ba san larabci ba ya gaya musu yake cewa ina tinkaho wannan fa a larabci babu kamar sa yace to wato haka larabci yake a larabci babu kamar sa a mutane ne da in an ce babu kamar sa din za su iya musu ce a muna da abin da yafi shi larabawa yayi ma maganar wanda kuma larabawan da suka kai kimma wajen iya magana yazo da cewar ba zai yiwu ba wannan maganar wani mutum ya kirkire ta kuma suka mika wuya suka shiru ba su ce a akwai wanda zai iya kirkirar ta ba walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi sai dai alqur'ani gaskatawa ne na abin da ya gabace shi ma'ana Allah yace gaskatawa bai ce mai gaskatawa ba ko abin gaskatawa sai yace gaskatawa domin a larabci in ka kawo masdar masdar zaka iya bashi zaka iya fassara shi da ma'anar fa'ili da ma'anar maf'ul da Allah ta'ala yace gaskatawa ne ga abin da yake gabanin sa ma'ana mai gaskatawa ne ga abin da yake gabanin sa yana gaskatar safan da suka gabata at-taura da injila da duk abin da Allah ya saukar alqur'ani gaskata shi yake domin ya kawo irin abin da su ma suka faɗa nasara ba su farin ciki ba irin farin cikin su da abin da yazo na kissar Isa dan na kissar annabi Isa da nana Maryam saboda yahuda sun yada ma duniya gabaki daya sabanin abin da yake shine hakika sai alqur'ani yazo ya gaskata abin da yake hannun nasara kun ga da ma'anar fa'ili kenan mai gaskatawa ne kuma abin gaskatawa ne ga wanda yake gabanin sa abin wanda yake gabanin sa ya gaskata shi ne alqur'ani littafin da suke gaba sun gaskata shi domin duk sun bada labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sun bada labarin ƴan al'ummar sa cewa anajinuhum fi sudurihim linjilan su yana cikin kirjin su sabanin sauran ƴan addinai mabiya annabawa sai sun je masallacin su za su dauko littafin Allah su karanta su ƴan wannan al'umma suna tare da alqur'anin su a cikin kirazan su su bacci da shi su kashi da shi wannan sifa ce da take banta ga ƴan wannan al'umma kaga wannan gaskatawa ne na alqur'ani cewa littafin da suke gabata sun gaskata shi tun kafin yanzu to shi yasa Allah yace walakin shi alqur'ani gaskatawa ne ga abin da yake gabanin sa ma'ana shi yana gaskata littafin da suke gabanin sa kuma littafin da suke gabanin sa suna gaskata shi shi kansa wannan ga wanda ya san larabci zai ga gwaninta anan kalma daya amma take da irin wannan yalwar ma'ana wa tafsil alkitabi la rayba fihi wa tafsil alkitab kuma alqur'ani rarrabewar littafi ne wato mai bayanin jinsin littafin da suka gabata ne na Allah ma'ana yana bayyana abin da ke cikin littafin da suka gabata abin da yazo a dunkule sai alqur'ani ya rarraba shi tiryan abinda hukuncinsa maslaharsa ta kare ko kuma wata maslaha ta maslahar abinda ke cikin littafin su sai a shafa hukuncin a kawo wani sabon hukunci abinda kuma alqur'ani yake yi kenan da yawa daga cikin hukuncen da ke cikin littafin magabata at-taura da injila Allah ya shafe hukuncin su ya kawo wani sabon hukunci da alqur'ani wanda yafi sauki wanda yafi maslaha wanda yafi dacewa da abinda halin dan adam yayin da yake tattakawa ya zuwa ga mataki na wato da dabi'a da mataki na mu'amala wanda da ba akan ta yake ba la rayba fihi babu kokonto a cikin sa wannan jumlar tana tabbatar da sifar alqur'ani kan cewa babu kokonto a cikin sa cewa daga wajen Allah yake ma'ana kwadaitarwa ne ga cewa mutane su yi tunani idan suka yi tunani kuma suka duba alqur'ani suka karanta shi za su tabbatar da wannan sifar ta sa idan baka tabbatar da wannan ba to kai ne ka gaza gazawar a wajenka take cewa baka gano wannan sifar ta alqur'ani cewa la rayba fihi ba kuma ga jin mai karatun alqur'ani mai duban ma'anarsa tabbas lokaci zai zo da in ka karanta shi zaka ji kamar zaka ji sai kai kace zalikal kitabu la rayba fihi
ko kuma in ka karanta shi sai ka ji kawai ba abinda zaka ce sai kace rabbana amanna bima anzalta Allah mun yi imani da abinda ka saukar to shine Allah yake ikrarin wannan babu kokanto a gare shi la raiba fihi bir rabbil alamin ita ma wannan jumla ce mustaqilla bir rabbil alamin daga ubangijin talikai yake wato yafi karfin mutum yafi karfin mutum shine wani dan America yake cewa wannan alqur'anin littafi ne wanda balaraban daji mai tsananin kekashewar zuciya saboda zafi tsananin zafin da yake rayuwa tare da shi da tsananin wato kaushin abin da yake kewaye da shi na halitta na hamada da duwatsu da raquma da yake mu'amala da su wanda suke bada wanda ba abin da suka sani sai kaushin hali da wannan kaushin zuciyar da sangarewarta idan ya ji wata aya ta alqur'ani sai ta karya wannan zuciyar ya fadi yana kuka to wani littafi ne zai irin wannan tasiri din ba wanda ya zo daga wajen Allah ba wata ayar kuma sai ta sanya shi ya tashi da ya shauki na farin ciki kamar zai tashi wato kuma wato inda take yake tafa'uli da alqur'ani inda yake sanya masu jin sa masu karanta shi suke tafa'uli da shi abu ne wanda yake nuna kan cewa yafi karfin ya zamanto an kirkire shi daga wajen wani ba Allah ba walakin tafsir walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitab la raiba fihi min rabbil alamin daga ubangijin talikai yake na'am
am yaquluna aftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wa da'u man istata'tum min dunillahi kuntum sadiqin
Allah yace am yaquluna aftara bari wato bari wannan bayanin da aka yi na cewa alqur'ani ba zai yi a girje shi daga wajen Allah ba to ba ma wannan bayanin ba wato bayan wannan bayanin da aka yi am yaqulu naftara ayaqulu naftara suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkire shi suna cewa shine ya kirkire shi fa'atu bi suratin qul fa'atu bi suratin mithlihi to ce ne musu ku zo da sura mithlihi kwatankwacin ta alqur'ani wato a cikin fasaha da balaga da kyakkyawan zibi da kuma abu ta kunshi irin ilimi da ke cikin alqur'ani na magabata na abin da zai zo na rarrabe hukunce-hukunce masu hikima wanda za a iya kiyasi a kansu wanda za a fitar da ilimi mai yawa daga aya guda daga sura guda din nan kamar yadda alqur'ani yake to kuma ku zo da sura guda ɗaya ai kuma larabawa ne kamar yadda nake balarabe kuma kuma kuna ma karatu ni ko bana karatu kuma kun yi cakuduwa kun yi cudanya da sauran mutane kun san ilimi ni ko ban yi cudanya da wani malami da ya koya min ba to idan kun ce ni ne na kirkiro shi to kuma ku zo da sura kawai ba qur'ani ba sura kawai mithlihi kwatankwacinsa wad'u man istata'tu kuma ku kira ma duk wanda za ku iya kiransa ku kira shi min dunillahi ba Allah ba in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya a cikin da'awar ku cewa ni na kirkire shi ma'ana ku nemi taimako da aljanu ba da mutane ba kawai da aljanu ma ku nemi taimako da su kisa Allah yace kullu inijtama'atil insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadhal qur'ani la yatuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ce ne musu da mutane da aljanu za su hadu su taimaka ma juna akan su zo da kwatankwacin alqur'anin nan ba za su zo da kwatankwacin sa ba ko da fasashin su sun zamanto masu taimako ne ga sashi Allah ya faɗa kuma ayi din wannan shine abin da ake cewa amru ta'jiz umarni na gagararwa wato ba za ku iya ba idan za ku iya ku je ku shi yasa babu wani balarabi da ya san kansa da ya san kuma matsayinsa a cikin harshen larabci da ya ce zai yi da ya taba gwada wannan babu wanda ya taba gwadawa an ce ma wanda daga cikin mawakansu alkindi aka ce to kai mana maganin wannan gagarar da ake mana mana ka je kai ma ka zo ka duk irin kasidunka ba za ka iya hada wani abu ba yace kana so in zamanto abin izgili abin dariyar larabawa har shekara har zuriya ta ka kare ana aibata su a ce nayi kokarin in kawo kamar alqur'ani wato irin da muguwar rawa gwamnatin tashi wato abin da kake so na yi kenan
su da suka sani ba su gwada ba. La Allah wani zai ce ai watakila an gwada. Kun san yanzu akwai a kwanaki na gani a cikin Economist magazine kuma abin ta kai ci wato Hajjari da Daily Trust su ma suka dauko wannan. Economist magazine wani kafiri yake cewa wai ya kamata a bada dama ayi bincike na jinjina Al-Qur'ani na nakadin sa domin la Allah akwai wani kokari da aka yi a kawo irin Al-Qur'ani din amma an binne shi to a bada kuɗi ayi bincike aje ayi haƙi-haƙi dan a gano musulmi ba sa so ayi wannan saboda za su ci Allah taba imanin su lokaci yayi da musulmi za su gane su bada dama ayi wannan su bada ƴancin tunani su bada ƴancin fikira domin akwai wato har sun yi hukunci akwai kaga in ya tabi una illa dhannako sun ce wai har sun yi hukunci akwai babu wani dalili fa ban dalili yana nuna aka sun wannan domin da akwai da an kiyaye shi saboda waɗanda suke gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam matsanancin bukatar su kansu nuna ƙaryar Al-Qur'ani ta fita muta yanzu tunda su a zamanin abin yake nema ya tabbata sa so su buce hasken tun farko saboda ka tun farko tun yana dare suke so su gama da shi su suka fi kowar kowa wato kokari kansu buce hasken irin su Ka'ab ibn al-Ashraf banda Qurayshawa da irin su Abu Amir ar-Rahib wanda sai da ya dangana ga Hiraqal ba Yahude ne afwan Balarabe ne Kirista sai da ya danganta da sarkin Kirista na Rome yace zai ya hada masa sojoji da za su zo su kori Annabi sallallahu alaihi wasallam aka gina masa Masjid ad-Dirar irin waɗannan a ce duk akwai irin wannan kokarin ba su je sun nemi taimakon daular Rome daular Farisa su hada karfi dan a rusa abin daga asasinsa ba domin babu abin da zai sanya wa mabiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam shakka irin ya zamanto an zo an nuna rashin gaskiyar abin da ke tare da shi to kasancewar ba ai ba ba wai an yi bane amma aka koyi domin babu dalilin da za a koyi saboda makiya suna nan wanda ba maslahar su bane a koyi tarihi ba zai yadda a koyi irin wannan ba in akwai shi ba wani abu ne yasa ba kawai saboda babu ne kuma umarnin Allah na gagarar da mutane ya tabbata ya gaga Al-Qur'ani ya gagaru kowa da wannan umarni na manzon Allah na Allah da Allah na Allah ta'ala da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na'am
bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lam ya'tihi ta'wilu kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim fanzur kayfa kana 'aqibatu adh-dhalimin
to da suka gagara yin haka sai Allah yace bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi bari wannan ya rasulullah su dai kafirai sun ƙaryata ne da abinda basu kewaye sani da shi ba wato basu tsaya sun kewaye sanin Al-Qur'ani ba basu yi tunani ba basu jarraba shi ba basu yi la'akari da shi ba sai suka ƙaryata shi ba tare da sun san shi ba walam ma ya'tihim ta'wilu kuma har yanzu fassarar sa bata zo masa ba fassara anan ma'ana biyu ce fassara shine ma'anar irin tambayoyin da suke yi hikimar abin da ke cikin tambayoyin bai riga ya zo musu ba kamar su ce me yasa Al-Qur'ani bai zamanto in an sa shi akan duwatsu za su yi tafiya ba me yasa Al-Qur'ani bai zo da kaza ba me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da kaza ba duk suna irin wannan tambayoyin ba su gane hikimar da yasa Allah yayi ya ambaci wani abu a cikin Al-Qur'ani bayan da su suke so a ambace shi ba shine har yanzu tawilin bai zo musu ba tawili na biyu abinda suke yin wato izgili da shi na Al-Qur'ani har yanzu bai zo musu ba Allah yana cewar sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur za a tarwatsa su su koma ana korar su saboda haka sai su ce abinda ake cewa za a zo mana na azabar a zo mana da ita mana tun yanzu ai mana ruwan wuta ai mana ruwan dutse daga sama ai mana kaza irin wannan abin shine tawilin Al-Qur'ani shine wanda Allah ta'ala yake cewa yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'a rusulu rabbina bil haqqi fa allana min shifa'a fa yashfa'u lana ranar da fassara Al-Qur'ani shine abinda Al-Qur'ani yace zai faru ranar da wannan abin yake faruwa to a lokacin nan waɗanda suka bar Al-Qur'ani yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'a lokacin ne za su ce ai haƙiƙa manzannin ubangijin mu sun zo mana da gaskiya domin Al-Qur'ani abubuwan da yake faɗa cewa za su faru tabbas sai sun faru
sun faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da suratul Rum, yace Rum bayan rinjayen da aka yi za su zo su ci yaki, za su ci Farisa cikin ɗan shekaru kaɗan. Sai na Abu Bakar yaje yayi ƙuri'a tara kuma goma tare da wani bakuraishi, cewa idan har abin ya tabbata Rum suka ci nasara, Sayyidina Abu Bakar zai karɓi raƙuma goma daga wajensa. Idan kuma abin ya zo bil aks, Sayyidina Abu Bakar zai bashi raƙuma goma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Sayyidina Abu Bakar ƙara raƙuma goma a kansu. Kuma ranar yaƙin Badar, sai gashi ana yaƙin Badar, ya dace da lokacin da aka yaƙi tsakanin Rum da Farisa, Rum ta yi galaba a kan Farisa. Saboda haka Sayyidina Abu Bakar ya tura, kuma da yake Larabawa suna da alƙawari, ba irin kafiran wannan zamanin ba ne. Suna da alƙawari, duk da yake abokin yaƙi ne, amma ya turo masa da raƙumansa na Rihan wanda suka yi. To wannan shi ne tawilin Alƙur'ani. To Allah ya ce sun ƙaryata da abin da ba su kewaye sani da shi ba, kuma har yanzu fassarar tawilinsa bai zo musu ba. Allah ya ce kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim, kamar yanda suka ƙaryata, haka wanda suka gabace su suka ƙaryata kafin su. Fanzur kaifa kana aqibatu dhalimin, to ka duba ka gani ya Rasulullah, ya karshen waɗanda suke azzalimai ya kasance. A cikin wannan akwai ban tsoro ga kafiran nan, cewa abin da suke yi ba sabo bane kamar yanda waɗanda suka gabace ne suka yi. Sannan akwai gargaɗi gare su cewa abin da ya samu waɗancan su ma zai same su. Kuma yanda waɗancan annabawan Allah suka yi nasara tare da ƙaryatawar maƙaryata, haka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam zai nasara tare da ƙaryatawar su. Kuma a ciki akwai rarrashi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa kada ka damu da su, abin da suke yi bai wuce abin da wani da suka yi ba. Saboda haka abin da na daɗin suka yi, su ma abin da zai zo ya same su kenan. Saboda haka a cikin wannan kalmar ya kawo waɗannan fuskoki har guda uku. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da wato gazawar kafirai akan Alƙur'ani, da nuna kan cewa inkarinsu ga Alƙur'ani ba abu ne wanda suke yi shi bisa ilimi ba, bal ba su san shi ba, tunda ma ba su yi tunani a kansa ba. Shine ma'ana walam bima lam yuhitu bi ilmihi. To na'am. Allah ya ce wa minhum man yu'minu bihi, daga cikinsu akwai wanda yake imani da shi, yake imani da Alqur'ani, yake imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man la yu'minu bihi, daga cikinsu akwai wanda baya imani da shi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, Allah shine mafi sani da mabarnata. Wato kamar yanda yake a wajen tauhidi, Allah ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna, da yawan su zato kawai suke bi, cewa akwai waɗansu wanda su sun gane cewa shirka bata ce. To haka dalika wajen Alqur'ani, daga cikin su akwai wanda yake imani da Alqur'ani, sai dai kawai ya bi yarima a shakida, ya bi kafirai tare da kafircin su, ya ki ya aiki da mujibin ilimin sa. Saboda haka aya irin wannan, musamman da aka ce Allah ya san mabarnata, saboda haka za ce wato kenan ashe ni mufsidi ne kenan, barna nake a bayan ƙasa. Sai ya zamanto nan ba nema ake yi aiki da hankalinsa ba, nema ake yi aiki da tsoron Allah da Allah ya sa a cikin zuciyarsa, sai ya ji tsoro, ce ashe ni mabarnaci ne, Allah ya ce min mabarnaci ne, tunda ya yarda cewa daga Allah ne, amma baya so ya yaki ya bi. To wannan sai ya zamanto an buɗe masa hanyar tuba. Wa minhum man la yu'minu bi, daga cikinsu kuma akwai wanda yake shi bai imani da shi ba, bai ma ba da lokaci ya tsaya ya tunani ba, ba shi da zuciyar da za ta sanya shi ya tunanin. Saboda haka Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam, ubangijinka shine mafi sani da mabarnata, wato mabarnata ne sawa'un wanda yayi imani da shi din amma ya ki bi, da kuma wanda bai yi imanin da shi ba saboda bai tsaya yayi tunani ba. To sai ya ce wa in kadzabuka, idan suka ƙaryata ka, fa kulli amali, ka ce musu aikina mai tabbata ne a gare ni, walakum amalukum, kuma aikinku matabbaci ne a gare ku, antum bari'una mimma a'malu, ku mabarranta ne daga abin da nake aikatawa,
ba za a ce abinda na ake aikatawa ku ne kuke yi ba wa ana bari'un mimma ta'malu kuma ni ma barrantacce ne daga abinda kuke aikatawa wato ku je da aikin ku ni ma in je da aiki na wannan shine abinda yake gagarar mushrikai cewa duk abinda suke fada duk abinda suke fada abinda dai suke fata ka bari ka zo kai yaki ce ku je ku yi ni ma in je in ba wanda yake da yaqini akan mustaqbal ba ba wanda zai wani wannan shine dalilin gaskiyar alqur'ani da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne gaskiya haka yake me gaskiya sabanin wanda yake saba masa baya damun sa ya san ka je kai aiki ni ma je ne aiki gaskiya ita ce za ta tabbata to haka Allah yake gama annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ya fitar da bara'a tsakanin su su je su ci gaba da aikin su ba zai hana su ba abinda suke na kafirci amma abinda zai tabbata shine abinda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi na gaskiya na'am mu karasa ayoyin guda biyu
wa minhum man yastabiuna ilayhi afa anta tusmi'u summa wa law kanu la ya'qilun wa minhum
daga cikin su waɗanda suke karyata ka ya rasulullah man yastami'una ilayk akwai wanda suke sauraron ka yayin da kake karanta alqur'ani suna sauraron ka a zahiri kamar suna sauraron maganar ka ne to afa anta tusmi'u summa to shin kai mai jiyar da wanda yake kurma ne walau kanu la yaqirun koda kuwa tare da kurumtar la yaqirun ba sa hankalta wato ba zai yiwu ba kurame ne sannan kari akan kurumtar ta su kuma ba sa amfani da hankalin su to sai za a yi kajiyar da su wa minhum man yanzuru ilai akwai wanda yake kallon ka akwai daga cikin su wanda yake kallon ka da idanunsa wato yana ganin dalilan annabci iri-iri a tare da kai ya ganke ce wannan kama ba zai yiwu ba domin duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga alamun annabci zahira kamar yadda abdullahi bin salam yana ganin sa yace fuskar ka ba fuskar makaryaci bace duk wanda ya ganshi zahiran zai ga gaskiya zai ga gaskiyar annabci tare da shi to akwai wanda suke kallon ka yace to afa anta tahdil umya shin kai kana shiryar da wanda yake makaho ne walau kanu la yusirun koda ku tare da makantar tasu ba su kuma da ganin basirar zuciya su ta makance ga makantar ido ga makantar zuci ta za a yi ka shiryar da su domin akwai wanda yake makaho amma yana da basirar zuci daga jin labarin ayoyi ko daga jin karatun alqur'ani ko daga ganin daga jin na basirar zuci na alamun gaskiyar mai gaskiya zai iya ganewa ya bi gaskiya to amma waɗansu ba haka suke ba a cikin wannan ayar akwai hukunci gare su akan su da cewa sun mumbukumun ne su wato kurame ne makafi summun bukmun umyun kuma bukmun ma bai baye ba sa faɗan gaskiya ko ba su da hankali su tamkar dabbobi suke to wannan shine irin uslubin alqur'ani wajen kira ya zuwa ga wajen tabbatar da tauhidi da tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma irin wannan uslubin shi ya kamata mu tsaya mu fahimce shi kuma shi ya kamata koyaushe mu rinka yi mazukatan mu wa'azi da shi sai Allah ya sanya zuciyarmu ta yi rai irin rayin da ake so irin rayuwar da ake so wato rayuwar imani domin babu mai rayar da zuciya irin alqur'ani ba abin da yake rayar da zuciya a bayan ƙasa irin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya raya zuciyarmu da hasken alqur'ani da kuma sanin ma'anoninsa to kafin mu tashi da kamar yadda muka ce dama nan muka ce zamu tsaya aya ta 45 zamu tashi kenan Allah ya kai mu wani ramadan din shekara mai zuwa insha Allah kafin mu tashi daga karatunmu akwai ƴan bayanai da za a yi akwai farko tukuna za mu yi bayanin kokarin da aka yi na fansar mutane da suke cikin fursuna wanda ku ne kuka ba da taimakon aka samu aka yi sannan kuma Malam Nura ya zo yawa sannan bayanin
shine ma na farko bayanin iftaru sa'id idan ba kuma ta ba a farkon azumi an ba da katina mutane sun fanshi katina na yin bude baki na yin bude baki na azumi wanda yake so ya bude bakin mutum daya ya bude bakin mutum biyu sannan bayan wannan bayanin a bafana kuma gado da masu zai dan yi bayani insha Allah a wannan majalisi namu kafin mu yi addu'ar rufewa insha Allah
Yeah. Thank you. ba ni ne na bayar ba ni ma bayarwa a wani bawan Allah ne ya kawo yace ayi aikin alkhairi da shi sai muka sanya shi
Yeah. Thank you.
wato tsare-tsaren Ramadan da kuma waɗanda suka zo suka bada gudunmawar aiki ɗan committee din masallacin nan na Al-Furqan da kuma musamman ɗan uwanmu Samari in Hisba wanda suka zo ana ruwa ba a ruwa ba dare ba rana suna tare da mu wajen tabbatar da cewa komai ya tafi tsari bisa tsari wajen motoci wajen kokarin killace dukiyoyin mutane wajen kokarin yin nasiha ga samari da ƴan mata wanda suke zuwa wannan masallaci lokacin tarawih da lokacin tahajjud kan a tabbatar an tsaya an kiyaye dokokin Allah dukkanin su Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya musu wannan al'amari wannan aiki da suke a cikin mizanin kyawawan ayyukan su jama'a kuma da aka yi ta zuwa wannan majalisi wanda ya bayar da rai ga masallacin a cikin wannan wata ne albarka Allah ya sanya mu ga baki daya a cikin wanda suke fitowa su zo fi sabilillahi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana lada اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اشرح بكتابك صدورنا اللهم يسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واقض به ديوننا وارفع به ذكرنا واغفر به ذنوبنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به مخنا ونور به دماءنا ونور به لحومنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ادخلنا الجنة بشفاعته اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وعافية وسلم وإسلام وعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين اللهم أكرمنا في هذه الساعة الشريفة المباركة بقضاء حاجاتنا اللهم أعطنا سؤلنا وبلغنا فوق مأمولنا اللهم ما أنزلت في هذا الشهر من خير وبركة وعافية وسعة رزق فجعلنا منه أوفر نصيب يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم ادفع عن هذا البلد شر المعتدين اللهم ادفع عنا بغي الباغين اللهم عليك بمن حمل السلاح علينا يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا
عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اكفنا شرهم وسوءهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.